أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كمال يد مكساب هدوء أولنا مسلا تيمي البركة إن شاء الله na annur da kenan wasatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala zamu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon karanta Qur'ani daidai ya bamu ikon fassara Qur'ani daidai ya bamu ikon aiki da abun da Qur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da zuriyarmu gaba daya muna roƙon Allah ta'ala ya kyautata namu bayan nasu muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana albarka da aminci a ƙasar mu ta Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dukkan bukatunmu da muke da shi a ɗaiɗaikunmu ko a jama'a Allah ta'ala ya biya mana dukkan sharri da muke neman kariya a ɗaiɗaikunmu ko a jama'a Allah ta'ala ya kare mu muna roƙon Allah ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a cikin wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana kyawawan addu'o'inmu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na tara a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta 1442 insha Allah ta'ala in akwai tambayoyi sai a bani mu fara da su ko wannan yace assalamu alaikum malam
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
tambaya na anan ita ce tambaya mata ne ko namiji na sa wani rudare a rana na ruda kago na san wani ya rude
akwai ta shiga faka ko zago aka biya mana kusa da shi nan
tambaya ta ita ce tambaya mata ce amma ko wanda na ce mata mata ce ko namiji mu harare ce namiji ne amma ba zan faɗe shi ba menene hukuncin karanta suratul kahf ranar juma'a domin wasu sun ce bid'a ce kuma menene yin status da muke yi a rinka karantawa ranar juma'a a sharuwa lafiya to amin matsala ne ina ga akan inganci na hadisi din akwai malaman da suke tafiya akan rashin ingancin sa amma akwai wanda suke tafiya akan ingancin sa sai dai abinda na sani a wannan karnin mafiya yawan manya-manyan malaman da muke dogaro da inganta hadisinsu mafiya yawa sun tafi akan ingancinsa irin Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai irin su Sheikh Ahmad Shakir Allah ya masa rahama da makamantansu min babil misal mu duba ko sahihul jami' na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai hadisi na 6470 a ciki ya kawo hadisin da ce hadisi ne ingantacce musamman riwayar da take cewa man qara'a سوره الكهف يوم الجمعه ابا الله له ما بين الجمعتين dukkan wani wanda ya karanta suratul kahfi a ranar juma'a Allah ta'ala zai haskaka masa kwanakin sa dake tsakanin juma'a guda biyu idan kai ta misali jibi juma'a idan Allah ya kai mu to za a haskaka maka daga wannan juma'a har zuwa juma'a ta gaba dalilin me dalilin karanta suratul kahfi sura ce daga cikin surori da suke da falala daban-daban akwai surorin da aka ware su a nassi suna da falala kamar suratul fatiha kamar suratul baqara da ali imran min babil misal kamar ita suratul kahf misali kamar suratul mulk misali kamar suratul kafirun misali kamar qul huwa falaki nati kamar suratul sajada misali wadannan suwar ne su suratul insan wadannan duka surori za ka ga sun zo ko da falala ko kuma da nuna maka muhimmancin karanta su a wani wuri na musamman saboda hadisin da ke cikin sahihul jami hadisi na 6470 ce wai man qara'a suratul kahf yawmal jumu'a adaa Allahu lahu ma bainal jumu'ataini wanda ya karanta ranar juma'a Allah zai haskaka masa daga wannan juma'a har zuwa juma'a ta gaba wannan hadisi yana cikin sahihul jami kuma babban malamin hadisi Abu Abdurrahman Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi ji hadisi ne mai inganci sura ce me ta fara da ayar farko bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ta kare da aya ta 110 karshen ta shine faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada minti 10 an ka dauka a cikin nutsuwa sai ka karanta ta cikin taimakon Allah sai ka samu wannan falala daga juma'a zuwa juma'a da wannan shiri abin da na san malamai suna fada wallahu ta'ala alam amin ya rab wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam wa alaikum assalam tullah ina roƙon Allah da sunayensa mafi girma na alhayyu alqayyum da siffofinsa mafi kamala ya kara maka lafiya da imani da nisan kwana mai albarka ya ji kan mahaifanka da na alaramma amin 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 ya hayyu ya qayyum wa iyyakum gabaɗaya ko malam mahaifina yana fama da rashin lafiya da ya shafi iska kuma ga tsufa ya kama shi cuta biyu kenan hakan yasa idan yayi azumi baya iya kai shi sai ya sha ruwa ba a sani ba wani lokaci kuma ko da an sani ba za a iya hana shi ba don Allah malam yaya za mu yi kuma menene matsayinsa to wato ɗabi'a ce ta iyayenmu Allah ta'ala ya jikan waɗanda suka rasu waɗanda suka suke rayu kuma Allah ta'ala ya ƙara musu biyayya wato ba su da sake ne wajen ibada yana cikin mafi girman aiki ka samu dattijo mai dattaku dattijan arziki ko shekara 60 ko 70 ko 80 ko 100 a ce wai ana so wai ga masa nasiha ya ajiye azumi ka hadu da aiki mutanenmu ne a yau muke neman dan karamin uzuri dan karami yana samun dan mura sai ka gaji sai ce addarurat biful mahzurat saboda ga mu da kirkiran abu da ka wai addarurat haka muke daman babu uzurin ma ana nema bare an samu dalili su fa ba fa azumi ko sallah ba da tawanmu in kana da mahaifiya duk rashin lafiya da shekaru ba za ka yi hana zuwa barkatu ba in aka haihuwa duk dabara ba za ku yi hana ta ba sai dai ta fita ta je can ta kamo hanya ta gagara isowa sai an je an ɗauko ta kuma in ta zo kwana uku aka sake wani aikwa za ta fita barkatu ba za ka iya hana ta ba amma mu kuma lafiyar ma kalau kamar jakin sayarwa amma zumuncin babu kuma ga ayoyin zumunci da hadisan mun sani kuma su yawanci ma ba su yi karatun mai zurfi ba kawai wa'azin turmi ne ake gaya musu a ce zumunci a kafa yake iya abin da ta rike kenan zumunci a kafa yake babu aya babu hadisi amma duk da barbarinka baka hana ta zumunci na san irin wahalar wannan tunda mutum ya rayu da iyaye kuma Allah ta'ala ya ba su dan tsawon kwana iya gwargwado tunda daman ma baina 60 ila 70 ne kuma kowa ya haura haka to ba za ka ce Allah ta'ala ta kai ta kwanakin ba so na san wahalar yi wa iyaye nasiha na su ajiye azumi a cikin saboda tsufa ko rashin lafiya yana da matukar gaske amma abinda zan ba da shawari kuma da fatawa shine
idan mutum yana da rashin lafiya da yake dan karami ne, temporary rashin lafiya, ba wai mai tsawo ba, dan temporary rashin lafiya. Misali, wani dan ciwo da ya kama mutum ana tsammanin sati ɗaya, wata ɗaya, wata biyu, uku zai warke, a ka'ida yana ajiye azumi ne, idan ya samu lafiya ya warke sai ya yi mai, sai ya rama azumi din. Wannan idan muka duba a gashi ko cikin suratul baqara aya ta 185, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Kaga a wannan bangaren aya na 185 abinda Allah ya gaya mana yace wanda ya kasance a cikin ku mara lafiya ko a halin tafiya, fa iddatun min ayyamin ukhra zai rama azumin a wasu kwanaki na daban. So sai ka ajiye lokacin da ka samu sauki bayan Ramadana, cikin Shawwal ne, Zulqa'da, Zulhijja ne, Al-Muharram, Safar ne, Rabiul Awwal, ko zuwa Shawwal ne mai zuwa, Sha'ban ne mai zuwa, duk lokacin da Allah ya baka dama sai kai. Jinyar da ake gaba a tsammanin sauki gare ta, kamar shi a nan kaga akwai jinya ta matsalan iska, kamar yadda ka faɗa. Na biyu ga jinya ta shekaru da yawa, ya banyanta ko baya iya yi. To a ka'ida irin wannan abun da ya fi sauki sai a ɗauko kuma ayar da ke bayan wannan. Aya ta 184, wa alal ladina yuqunahu fidyatun ta'amu miskin. Anan wurin kaga ash-sheikh wa sheikha wal hamil wal murdi, dattijo da dattijuwa da mai shayarwa da mai juna biyu, waɗannan gaba ɗaya abin da ke kan su shine su yi mai, shine sai su ciyar. Mafhum? Tayyib. Abin da ke kan su shine sai su ciyar fi sabilillah. So ala ayi halin, in mace mai ciki ne ko mai shayarwa ne ko kuma dattijo ne ko dattijuwa ne da shekaru suka ja, to za su ciyar. Ba ni san cewa tsoho, saboda a Hausa gangaren in ka ce wa mutum tsoho ba yabo ba ne, in ka ce tsoho yawanci ba yabo ba ne, an ce kai wannan tsoho ne, to ba yabe shi ba, amma an ce wannan dattijo ne to yabo ne. In ya zama dole sai ka ce ya tsofa kuma dattijo ne, to ka hada masa duka biyu. Wannan dattijon ne ya yi falafayin din tsofa, ya zama wani adjective ne da ke bayyana tsofan shekaru ne, dattijon kuma hali ne, saboda shi asalin dattaku hali ne. Za ka samu wani shekaransa 15 sai ka ce wani ai halinsa dattijo ne, akwai dattaku. Amma wani shekaransa 60 sai a ce menene? Ba ni na faɗa ba, ban faɗa ba ku gaba da. Kuku gaba da. So daga wannan yana da alaƙa da hali, wannan kuma yana da alaƙa da shekaru wani lokaci. So kula ga wannan abin da nake isarwa gare shi shine yayi hakuri idan har akwai rashin lafiya, ga kuma iska da ya kama ya yi mai, a ciyar masa fi sabilillah. Idan kuma ya ga zai iya lokacin da zai iya, ya gwada ya ga ya samu daman zai iya yi, to babu laifi. Akwai wata babar mu na san ba ta da lafiya, ba raba ta yin azumi ba, amma bana ta yi da yawa. Bai wuce kwana biyu ba take ce mana ai azumin ba nakan, tana iya amma ba raba ta iya. To akwai wanda kuma za ka ga shekarun sun ja, wata shekara a gagare, wata kuma sai a yi mai, sai a iya yi. To Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya. Ci gaba da tafsiri, muna cikin sura ta biyu daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani daga sama, wato suratul baqara. Insha Allah ta'ala alama a kan ayatu nawa za mu tashi 273. Yau da yakan muryar ka baka jin azumin sosai, haka ne a ramma. To Allah ya samu wani ya lafiya. Bismillah ar-rahman.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم
ya yi shirka ke na'arar mana to mun gode Allah ya zaka da alkhairi ai mun sha karatu go Allah ta'ala ya ce lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillah abada sadaqa zuwa ga fakiran nan da aka tange su a tafarkin Allah la yastati'una darban ba su da ikon yawo a bayan kasa saboda me fil ardi a bayan kasa yahsabuhumul jahilu aghniya amina ta'affu jahili yakan yi zaton mawadata ne saboda tsabar kamewarsu ta'arifuhum bisimahum kana iya gane su da siffarsu wace ce la yas'aluna an-nasa ilhafa ba sa iya roƙon mutane ko kaɗan ne wama tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar na alheri fa inna allaha lalle allah bihi da shi din nan alimun mai ilimi ne waɗannan ayoyi da muka karanta a baya jiya shekaran jiya da rana kafin wannan duk suna karantar da mu akan muhimmancin ciyarwa fi sabilillah to wannan aya kaman mai tambaya ne tambaya to ya Allah mun ji mu ciyar idan zamu ciyar wa zamu ba wa taimakon da zamu bayar zuwa ga zamu ciyar sai aka ce lil fuqara'il ladina usiru fi sabilillah wato ita sadaqa abada ita ga fakirai wane ne fakirai anan an kira kawai kaman ismi ne na jinsi ana nufin dukkan mabukaci fakiri ya shiga ciki miskini ya shiga ciki da duk makamanta na mabukata sun shiga don akwai kalmomi da aqaida idan suka zo waje daya sai su dauki ma'ana daban-daban in kuma daya aka kira to dayan na shiga hiya kalima idza jitama'at iftaraqat wa idza iftaraqat ijtama'at in ka kira fakiri ka tsaya to miskini ma ya shiga ciki in kuma aka kira miskini a cikin ayar aka kira fakiri a ayar to kowanne sai dauki ma'anarsa daban arama zaka ba mu koda misali a Qur'ani inda kake da shi
innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
وانا في سورة التوبة آية 60 الله يتي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل سيكرا مبقى تازكا ديلاتي أباسو كتغوري جدا 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 تفر مهلشا سيتي إنما الصدقات للفقراء والمساكين كاجي أنكرا فكيري أنا أنكرا مسكيني تو أنا أقول فكيري ياتي مسكيني تلوشي shine sai a ce fakiri wanda bai da cin yau miskini wanda bai da abin da zai ci rabin shekara ko shekara guda to kaga aka ce miskini to da yawa aka zo ne ma za a samu da yawa fakiran ne bi da su yi karanci a Abuja cikin gari sai dai an je bayan gari amma miskini kuma idan aka zo aka fara gwadawa ina ga ko Abuja za a karar da safu guda wani lokaci ba a samu wanda ba zai zama miskinin ba mafu haka ne na fahimta so don haka lil fuqara ita sadakar nan abada ta ga fakirai alladhina waɗanda uhusiru ai shine muni'u min al-khuruj sune wadanda aka kange su fi sabilillah ai fi shari'atillah dalilin sun yi riko da shari'a ta Allah la yastati'una darban ba su da wani iko na yawo fil ardi a bayan kasa sune kaman ahlus suffa wanda suna zauna a masallacin fiyayyen halitta as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam irin su Abu Huraira radiyallahu anhu irin su Hamza ibn Abi Amir irin su Salman al-Farisi radiyallahu anhum da makamandan su duka wadannan ahlus suffa ne a masallacin suke zaune wasu a cikin su ba su da riga da wando wani yana da abin da zai daura a matsayin wando bai da abin da zai rike saman sa wani yana da abin da zai rike saman sa bai da abin da zai rike kasan sa har ana sallah suna faduwa saboda yunwa ana cewa haula imajanin wadannan ai suna da ciwon farfadiya in sun kidar da sallah manzo Allah ya kalla sai ya ce law ta'lamuna ma lakum indallah la ahabbtum an tasjudu faqatan wa haja inda kun san matsayin ku a wurin Allah da ku roki Allah ya kara muku babu da talaucin ma gaba dayan ta saboda me saboda an fi cin jarabawa a talauci fiye da a cikin wadata talauci yafi kusa da kaci jarabawa ka samu ikhlasi da imani fiye da wadata wannan babu kokanto akan haka nassosi da dama sun bayyana haka sai dai dan adam a zuciyarsa ne baya san talaucin amma talaucin yafi baka dan garanti akan imaninka musamman a irin wannan zamani da imanin yayi karanci shi yasa annabawa na Allah su suna farin ciki da babu ne kamar yadda ƴan bayi suke farin ciki da afai dinsu don haka la yastati'una darban ba su da iko fil ardi nasu yawo a bayan kasa suna masallaci suna karatun qur'ani ko suna koyan hadisi ko abin da ya kama da wannan yahasabuhumul jahilu yahasabu ko kuma a ce yahasibu ya tabbata a qira'a yahasibuhumul jahilu aganiya ko ya hasabuhum aljahilu aghniya iya cikin qira'at sab'iyya wato ya hasabuhum har yana zaton su wa aljahilu anan ba wai jahili da bai san addini ba ana nufin jahilin da bai san sirrin su bane amma ba wai jahilci na rashin karatu ba jahilci na rashin sanin sirrin su saboda in ya ga sai dauka aghniya mawadata ne saboda me dalili da yasa za dauka mawadata ne min ta'affu saboda akwai al'iffa sun kane ba su iya roƙo babun amma ba za su iya roƙa ba kada gamuwa da mutum ka ce ya fice maka alhamdulillahi allazi bi yatimmu salihat ya maka fara'a ya maka murmushi sai ka dauka rumbun gidansa a cike yake da abinci me yiwa ne a lokacin ma yunwa yake ci cikin ma bai ci abincin ba amma hankalinsa na kwance me dalili saboda babu abin da ke kwantar da hankali irin imani duk duniya babu abin da zai baka peace of mind kaman imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi komai tsada in ka same shi to komai iya da sauki a rayuwa amma in kai asararsa to duk kankancin abu kuma zai tada hankalinka shi yasa Allah ta'ala yace ya hasabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affu saboda kamewansu suna da kamewa mafhum ta'rifuhum bisimahum kana iya gane su bisimahum ay bi alamatihim suna da wata alama da za ka gane anan ake cewa firasatul mu'min wan akwai mumini da ke da firasa daga ya ga abu sai ya gane wani kuma mumini ne in ya gani ba zai gane ba so daka imani shine na firasa na mumini da daga ya ga abu sai ya gane mafhum tayyib da haka ta'rifuhum kana iya gane su bi simahum da alamatu la yas'aluna an-nasa ba sa roƙon mutane me in hasa koda dan karamin abu ne duk kankantansa kai koda kwatankwacin hancin dibino ba za su roke ka ba sai dai kai ka gane su mabukata ne ka taimake su amma bakin su yayi shiru alaikum shine sifarsu shi yasa da daga cikin abun da yake da muhimmanci na psychology na zamantakewa idan kana tare da yaronka ne a gona ko yaronka ne a gida ko driverka ne ko mai gadinka ne ko kuma wani ma'aikacinka ne ko kuma dan aikanka ne ko masinjanka ne ko wani kaninka ne ko wani amininka ne ko wani wanka ne kar ka bari mutum har sai duk hakurinsa ya gagara hakuri ya roƙe ka kana da hali ka taimake shi ka zama mai kula ka taimaki wanda ke buƙatar taimako gabanin bakin sa ya bude ya gaya maka iya so ka taimake shi yafi sauki ka taimake shi a zaton bai da shi, ka ƙara masa akan abin da yake da shi, zan ka ki taimakonsa har haƙurinsa ya gajiya, ya ajiye siffar waɗannan salihan bayan ya buɗe baki ya roƙe ka. Gara ka taimake shi, kana zaton iya da buƙata alhali bai da ita. Kana tare da waɗanda kake aiki da shi, maybe driver ka ne, maybe masinjan ka ne, maybe aiki maka a gona. Ka sai ɗan shinkafan azumi na Ramadan da buhu biyu buhu uku a gidanka, sai ka ɗan auna kwano uku kwano huɗu kwano biyar sai ka ɗaure sai ka ce to bismillah a kai wa yara gida. Wannan ba ƙaramin rufa masa asiri kai ba, a wannan wunin zai wuni yana fara'a, zai yi bacci lafiyayye. Ka san bacci ma san baka da cefanen safe akwai matsala, musamman kana da ƴan ba na babu, to zai yi bacci lafiyayye. Kuma in tuka ka yake za ka ga motar yadda ka san jakin sayarwa ita kadai tana tashi sama. Amma in ka bar shi babu, to bukata sai ta sa kuma ya shiga damuwa. Kamar wani yana tuko wani babban mutum, me ke faruwa? Suna tafiya a kakaya, shi babban mutum ɗin bai ba shi abinci, ko ina sai ya ci abinci rabu da shi. Sun zo za su hau kan wata doguwar gada, sai yana ta haka da motar, sai shi babban ya ce masa dakata mene, sai ce ranke dade wani hanya za a bi, dama ko hagu? Ya ce dama ko hagu me kake nufi? Ya ce gadan dama ko hagu? Ya ce gada da ka gani? Ya ce biyu ne. Ya ce a ɗaya ce? Ya ce biyu ne. Ya ce to dakata. Sai a kai kaga biyu me ya faru? Ya ce ban ci abinci. Ya ce to dakata ka ci abinci. To kaga ka zo kan gada, mutum ya ce maka gada biyu, ya gani kai kana ga ɗaya, kuma ya ce wanne za a bi? Ai akwai magana. To shi ka'idar taimako, a taimaki mai buƙatan taimako gabanin ya buɗe baki ya ce a taimake shi. Shine ya hasabuhum aljahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin, duk abun da kuka ciyar na alheri ko ma menene, in dai alheri ne fa inna allaha bihi alim. Wallahi Allah yana da ilimi akan sa, lalle Allah yana da ilimi. Duk abun da kuka ciyar na alheri Allah ta'ala yana da ilimi akan sa. Mafhum? Tayyib.
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
Allazina, lalle ne waɗanda yunfiquna suke ciyar da amwaluhum dukiyoyinsu, billayli a dare, wan nahar da rana, sirran a ɓoye, wa alaniyatan da a bayyane, falahum suna da ajruhum ladansu inda rabbihim a wurin mahaliccinsu, wala khawfun alaihim babu tsoro gaba gare su, wala hum yahzanuna a baya kuma ba sa baƙin cikin barin duniya. Wannan duka na da alaƙa ga kwaɗaitar da mu, mu taimaki mai buƙatan taimako gabanin ya roƙa. Shi yasa a ƙa'ida sadaka da taimako an fi so a ba wanda bai da shi. Fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci yana zaune, sai wasu sahabbai biyu suka zo, sai ya kalle su, sai suka yi roƙon taimako, sai ya kalle su, yana kallon su, sai ya ce in shi'tu ma a'taitu kuma wala hazza fi hali ghaniyin wala li qawiyyin muktasib. Hadithin ya cikin Irwaul Ghalil, hadithi na 578. Yace da ya kalle su, sai yace musu in kun matsa zan ba ku sadaka, amma ku sani sadaka ba a so a ba mutum da yake mawadaci, ko kuma wanda yake karfa da yake da karfin da zai je nema. Malamai suka ce karfa dai ake tugiya shi ne wanda ya fita nema bai samu ba, ya fita nema bai samu ba, to ana ana taimaka. Amma karfa lafiyayye, lafiyar sakalau, in ya kama ka ba za ka yi kwaciya ba, kuma ya yi wanka ya yi guga, kuma ya zo ya tsaya ya ce a bashi, to addini bai karantar da haka ba. Addini ya karantar da mu mu zama masu zuciya, masu zafin nema, masu neman halal babu dare babu rana. Ke sa Bahaushe ya ce wai sana'a goma maganin baccin rana, sana'a goma maganin baccin rana. Na sha gaya muku, na yi sana'o'i da yawa, na yi makanikanci, na yi ɗinki, na yi kafintanci, na yi kasuwanci, na je ƙauye ina siyo shinkafa na sayar, na yi zaman shagon kawuna, na yi tafiya gari in je in siyo turare na kawo gari na sayar, na yi harkar property na saya na sayar, kuma na yi aikin gwamnati kuma ina yi. Duka waɗannan sana'o'i ne. A yau idan ka ganni na sa tef a wuya na zauna, zan yi ɗinki, Allah ba za ka ce ɗan ƙalin lawo ba ne wannan. Yanzu na je maka keken ɗinki ha ba za ka sha mamaki. Kenan da yake ɗinki ban mar gyara ba har a yanzu kaɗan ne. Saboda an tarbiyyantar da mu ta haƙiƙa a sana'ar. Ɗan adam bai yaba kansa. Amma wallahi duk da ba na san yaba zan iya cewa dai alhamdulillah dai Allah. Ai sana'o'i ne. Kuma duk waɗannan sana'o'in yau idan bukata ta kama Allah zan iya yi. In dai sana'a ce ta halal har a yanzu a rayuwa babu wanda ba zan iya yi ta ba ne. In dai sana'a ce ta halal in bukata ta kama zan iya yin kowace da rufawa kaina asiri. Ita rayuwa haka take. In ka ɗauke ta da sauƙi sai ta zo maka da sauƙi. In ka wahalar da kanka sai ta sa ka a wahala. Ya dace ka zama karago ne ta ko'ina ta faɗi baya ne. Kowane wuri idan ka faɗi ta kawai ka zama baya ne. Wannan shi ne abin da ya dace ka zama. Ko'ina rayuwa ta juya za ka iya neman halal ka yi rayuwarka. Kuma haka muka tashi muka ga iyayenmu suke yi. Yanzu ka duba iyayenmu mata da muka tashi sai ka zo ko a gidanku baya makwabta ana yi. Ko ka ga ana abin sayarwa safiya, ko ana ɗan sayar da daddawa, ko ana ɗan sayar da magi, ana kulle shuga a sayar a yi kaza, sai suka waye gari ba su ma da ciwon diabetes. Saboda kullum suna cikin motsa jiki. Ba zama waje ne yake ba. Amma yanzu sai mata su zauna a daskare. A ci a zauna har abincin nan ya gama lalacewa ba a yi wani abin motsa jiki na minti goma ba. So da haka ƙa'ida idan muna da lafiya. Mu tashi mu nema. In muka nema, sunna ce ta Allah yana ba wa duk wanda ya tashi ya nemi halal. Sunna ce ta Allah. Yanzu irin fitintunin da ake ciki na satan mutane, na kidnapping ɗin mutane, na banditry, ai duka mutuwar zuciya ce. Idan zuciyar mutum bata mutu ba, me yasa mutum maimakon ya je ya nema, zai kashe zuciya sai Allah ya ba wa wani na tare shi, na ƙwace, na kama shi. Tukunna na kira 'yan uwansa, tukunna idan na kira ko su kawo kuɗi ko a halakar da shi an yi adalci? Kowa ba a wurin Allah yake nema ba, sai mu tashi mu nema a wurin Allah ɗin nan. In dai kana da lafiya da za ka riƙa sata mutane, ka shiga jeji kana kwana daga bakin hanya kilomita 40, me zai hana ka fito bakin hanya ka kasa kaya ka nemi halal ɗin ka? Duk wanda ka ga ya yi kuɗi kashi 99 cikin 100 daga kafa suka fara. Akwai randa na kai wa Alhaji Amin ɗan ta ziyara bai da lafiya ina gaishe shi, muna tadi nake ce masa Alhaji ina so na san sirrin yadda ka nemi kuɗi, saboda me don mu rika wayar da kan matasa kar su rika ganin ku kuna da zaitun a tirisu daga wai haka kawai abun ya zo fakayyar su san kuma kun wahala. Ya ce duk arzikin mahaifinsa bai taɓa zuwa ya tsubura ya ce sai an ba shi kuɗi ba. Abun da ya yi da ya ce babansa yana son jari sai ya ce je ka fara, in ka nemi naka sai in taimaka maka. Ya ce sai na je in fara zuwa ina tona rijiya a fari, idan mutane suka zo daga Nijar da raƙuma za su sayi kaya a Kano ko sun kawo wani kaya, ina saka ainihin gishiri wannan da ke kwantar da ruwa sai ya kwanta sai su riƙa shayar da raƙuman su suna biya na. Da haka ya fara neman kuɗi. Yana shayar da raƙuma na mutanen Nijar ya fara neman kuɗi. Amma matasanmu ne yanzu ba su san jin labarin. Kawai ka gaya musu ga yadda za a yi kuɗi shortcut. Amma kar ka yi bayanin wani bayani Alhaji wani ya fara da kwari sai maka bace a wurin wa yake maganan kwari. Ka gaya mara yadda za a yi gobe zama mai kuɗi ka ce mara wani kwari. Ita rayuwa ba haka take ba. Mu zama masu juriya, masu haƙurin rayuwa. Duk wanda ka ga an ce yau wane ne, to in ka duba rayuwarsu a baya sai ka ji tausayinsa. Wani labari yake ba ka ga hakikanin rayuwar ba sai ka zubar da hawaye. Ita rayuwa haka take. Shi yasa muna matasa na buƙatar mentorship. A yi mentoring ɗin su haƙiƙanin rayuwa, amma yanzu fahimtar rayuwa ta yi ƙaranci a wurin matasanmu. dole a fahimci rayuwa a hakikanin yadda ya dace. Mu zo masu neman halal, masu haƙurin neman halal, masu juriya wajen neman halal, kuma in mun samu halal mu kashe halal ta hanyar halal. Mafhum? Tayyib. Don haka Allah ta'ala ya ce allazina sune waɗanda yunfiquna suke ciyar da amwalahum dukiyoyinsu. Masu arzikin kenan. Talakawan sahabbai fa akwai hadisi ma da ke Bukhari na 1598 da ke cewa sahabbai lokacin da suka bazan Allah mubaya'a wanda ya karbi mubaya'a su yace in sun cika ya musu alƙawarin aljanna daga cikin mubaya'ar shi ne ba za su roƙi kowa komai ba. Yace in kun mun wannan mubaya'ar ba za ku yi roƙo ba ni kuma na lamunce muku aljanna gobe kiyama. Akan wannan sahabi sai haukar raƙumi sai bulalar hannunsa ta faɗi. Ba zai iya cewa na ƙasa miƙo min ita ba, kada ya ce miƙo ya zama ya yi roƙo a wurin Allah. Sai dai sauko daga raƙumin ya ɗauke ta ya koma kanta saboda haƙurinsu. Waɗanda Allah ya rufa asiri a cikinmu, kar mu bar mabuƙaci sai ya roƙa mu taimake shi. Mabuƙaci kuma kar ya kashe zuciya kullum sai dai a ba shi kaman aluja a sama, ya tashi ya nema. In ana nema Allah zai bayar. Allah ta'ala ya samu wanye lafiya. Don haka allazina waɗanda yunfiquna suke ciyar da amwalahum dukiyoyinsu billayli a dare wannan hari da rana. Ba'un ɗin nan wani ba'un ne? Ana ce mata ba'un zarfiyya, tana bayyana zarf ne. Akwai zarfus zaman, akwai zarful makan. To wannan zarfus zaman ne, tana bayyana zamani, shine zamanin dare ko zamanin rana, zamanunnuka ne. Kuma sirran wa alaniyatan, su ciyar da dare da rana kuma a ɓoye da a bayyane. Sirran wa alaniyatan, to kaga in kace billayli wan nahar, dare da rana, ya zama umumuz zaman, duk zamani a duniya dole ya zama imma dare imma rana. Bi ma'ana masu ciyarwa fi sabilillahi nan babu dare babu rana suna yi kowane lokaci. In ka gaba da shi hanyar matsala ce akwai bukata na da hali zai yi. In ka gaba da shi zai je ƙauye zai iya taimaka maka. In ka gaba da shi a bakin iya fadin akwai bukata zai taimaka. In a waya aka kira shi da akwai hali zai ce okay to taimaka masa da naira 10,000. Idan a bacci ya farka ya ji bukata zai yi. Shi ne billayli wan nahar, wato dare da rana a kowane hali suka samu ikon taimako suna taimakawa. Sannan sirran wa alaniya, a ɓoye da a bayyane. Na'am, a ɓoye da a bayyane. Wannan a ɓoye da a bayyane kuma iya bayyana ne umumul ahwal, a kowane hali. Saboda an ce kai kan sai kaza a ɓoye kai a bayyane, ai babu wani hali da bai zama na ɓoyewa ko na bayyana ba. So da haka a cikin ayar an bayyana dukkan zamani da kuma dukkan hali. Babu zamanin da ke fita dare ko rana, sannan babu halin da ke fita cikin bayyana ko a ɓoye. Da haka sirran wa alaniyatan menene a wurin malaman nahwu a nan wurin? Asali maf'ul ne, amma wani irin maf'ul? Banda arama, dan arama ba mufassir ne. Wani maf'ul ne a nan? Zai zama maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq, maf'ul mutlaq asalin ayar allazina yunfiquna amwalahum billayli wan nahara infaqan sirran wa alaniyatan. Sadaka akwai infaqan sirran wa alaniyatan, suna ciyarwa a ɓoye da a bayyane. Shi yasa a kowane hali Allah ya baka halin taimakawa ka taimaka, saboda ita dukiya babu tabbas. Akwai masu kuɗi da yawa da an yi, Allah ta'ala ya kwace dukiyar yanzu abin tausayi suke, kuma dukiyar ta Allah ce. Yana cikin naƙasin dukiya shi ne na farko, ana duk yawan ana iya rasa ta. Na biyu, ba a tafiya lahira da ita, duk abin da aka mallaka a nan za a bashi. Duk yadda magadanka suke ƙaunar ka ba za su yadda abin ne kada duk abin da ka mallaka ba. Bambancin dukiya da ilimi kenan. Shi ilimi in ka rasa kayanka za ka dafi. Ita dukiya aka ce wa na faka ita ai da fa tsohon mai arziki ne, to yanzu me ake nufi? Babu. Amma karatu aka ce tsohon ayaran malaikai, me ake nufi? Hadda ta zauna, ba wai ta kare ba. Mutum ne Hassan da Husaini. Hassan dan kasuwa naira sa miliyan ɗaya, Husaini ayaran mali ko kuma izin sa 40 saura 20 ya hada. Sai suka shiga boka ɗaya, daga nan za su yi tafiya daga Abuja, maybe za su tafi Adamawa ko za su je gobe ko Bauchi ko Borno ko Yobe misali sai suka ci karo da yan fashi. Allah ta'ala ya kiyaye. Waye zai asara cikin su? Me dukiya za a kwace? Sai da a ce da wallahi ina da jari kaga irin fashi za su ce. Allah ya je su yo kaya ya ci karo da barayi suka kwace yanzu bai da komai. Amma shi wannan arama mai izo 40 din ba yadda aka iya da shi ba mai kwace wannan hadda ba inda aka taba cewa a ce waya da fada arama ne izin sa koma a ce izo 40 ya kama hanyar Yobe wallahi ci karo da yan fakin suka kwace tilawan yanzu babu komai ai ba ta bai haka ba falahum ajruhum masu wannan siffa da suke ciyarwa babu dare babu rana a boye da a bayyane Allah yake suna da ladan su inda rabbihim a wurin mahaliccin su wala khawfun alaikum ba sa tsoron tafiya lahira jama'a babu tafiya abun tsoro irin zuwa lahira wallahi su ba sa tsoron zuwa lahira wala hum yahzanuna kuma ba sa bakin cikin barin duniyar nan dan Allah akwai wani aminci da ake nema da wuce wannan a ce lahiran nan da ake tsoron ta kai ba ka tsoron zuwa duniyar nan da ake tsoron bari a ce ba ka tsoron ka barta haba ai gata ya kai gata gatan ya kai gata iyaka wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna mafhum tayyib so kula ga wannan abu ne da yake a fili muhallu shahid da Allah yace wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna ga abin da zai musu na gata siffar ayar abaye ke bayyana mana halayen su sune suna da imani da Allah kuma suna kokarin tabbatuwa akan imani ba sa bare shedan yayi wasa da hankalinsu shine abin da karshen ayar ke bayyana mana akan halin su dan a farko ba a ce mana musulmai ne ko mu'minai ne ko masu kaza ba arama ba laifi ka nemo mana wata aya a Qur'ani da za ta bayyana mana siffar su musamman wala khawfun alaihim wala hum yahzanun
innal ladzina qalu rabbuna allahu ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
wannan cikin suratul ahqaf aya ta 13 Allah ta'ala ya ce innal ladina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu wadanda suka ce Allah ne mahaliccin mu shine mai al-imani billah thumma istaqamu kuma sai suka samu consistency akan imanin su imani da tabbatuwa akai ke iya sa ka tabbata akan yin aikin alheri shi aikin alheri kar ka fara yau gobe ka daina abinda ake so in ka fara har ka koma zuwa ga Allah kana ne kana aikata shi shine abinda ake so ke sa Allah yace innal ladina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga anan ma yace wala khawfun alaihim wala hum yahzanun me yasa suka iya ciyarwa dare da rana sirran wa alaniyatan li imanihim wastiqamatihim saboda imani da istiqama imani ba shi yake da tsananin wahala ba tabbatuwa akan imani shi yake da tsananin wahala ai imanin a tabbata akan imani shi yake da wahala mafhum tayyib Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan imani Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya na'am
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب
na'am Allah ya ce allazina lalle ne waɗanda ya akuluna riba suke cin riba la yaqumuna ba sa miƙewa daga kabarin su gobe kiyama illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas sai dai kamar yadda wanda shaytan ya buge shi ko ya shafe shi yake tafiya zalika bi annahum saboda lalle su qalu sun ce innamal bai'u lalle kasuwanci mithlu riba misali riba ne wa ahalla Allahu al-bai'a Allah ya halatta da kasuwanci wa harrama riba kuma ya haramta da riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi dukkan wani wanda wa'azi yazo daga wajen mahaliccinsa fantaha sai ni sanci riba falahu yana da ma salafa abin da ya wuce wa amruhu ila Allah al-amrun sai yana ga Allah Allah zai yafe masa wa man ada wanda ya koma ga riba fa ulaika wadannan sune ashabun nar ma abuta wuta kun fiha khaliduna za su tawama a cikin wutan nan dindindin Allah ta'ala ya kare mu daga wuta Qur'ani saboda tarbiyya da yake mana a baya an karantar da mu ciyarwa anan kuma sai aka ce kada kuma fa mu je mu nemi haramun dan mu ciyar da ka hakura sai halal ya zo maka kai aiki amma karka ce zaka nemo haram kai wannan kaga duba yadda aka karantar da kai aya ta baya alladina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim amma sai aka ce kuma alladina yakuluna riba karka je ka nemi haramun dan ka cika wannan siffa na ciyarwa ba dare babu rana a boye da a bayyanan nan yana cikin abubuwan da muka san Allah ya yi wa mafiya yawa daga cikin iyayenmu sarakuna kyauta da shi kenan yawan kyauta duk wanda ya san sarakuna na da da kuma na yanzu da suka tashi gaban na da za ka ga suna da kyauta akwai sarkin da aka yi a arewacin Najeriya in za ka shiga wajensa sau goma a rana ɗaya a soya maka kyauta sau goma in za ka shiga wurinsa sau goma sha biyar a wuni soya maka kyauta sau goma sha biyar in a wurinsa babu abin kyauta to baya ke hutuwa waje ya zaura in ku abin da zai bayar ya kare to baya gar mutane zai tafi kenan to ko mu za ka yi tafiya ka je wajen sarakuna har yanzu mu je mu gaida wani sarki a tare mu a mana alkaki a mana nakiya ka taho da shi bokiti bokiti duka wannan kyauta ne na sarakuna so suna da irin wannan karanci na dawwama a wajen yin ayyukan alkhairi na ciyarwa maybe dai yaran ba taɓa samun kyautan wani sarki an taɓa samu? yaran ma ya ce an samu amma kasa kasa yake wada ai ban ce mu raba ba yaran ma ai ban ce mu raba ba to siffa ce ta sarakuna yawan kyauta duk wanda ya tashi gabansu kuma gaskiya yana koyan irin wannan tun irin su Ahmadun Bello Sardauna Allah ya ji kansu an san su da wannan ai ga wakar da dan kwairo masa ai akan kyauta ce ko wakar sarkin muri uban galadima Alhaji Musa dan kwairo ga babban riga ga kufta kuma ga alkyabba ga rawani kuma ga jarhuda har da agogo da takalmansu har zuwa can karshe ne yake an ka hada ko an ka yi total ya zama mai 5,600 naira muhallu shahid sai ya ce ban yi mamakin kyautar kuwa ba Umar dan ya yi zama da su Ahmadin Bello abin da nake so kenan ban yi mamakin kyautar Umar ya yi zama da su Ahmadin Bello to shi ne abin da nake so zama da ya yi da su ke sa da wume mai kyauta ya yi zama da su Ahmadin Bello duba waka shata ta ciro ba ya ce ya same ni gida ya bani mun haɗu kan hanya ya bani na same shi gida ya bani kuma ya ce ya yi maka aure ya ci da kai kuma ga sutura nan kannan ga gida ya baka ya ce mai haka sai ma'aikin Allah sai kuma kai ciro ban wani ya baka kuɗi ya yi maka aure ya ci da kai kuma ga sutura nan kannan ga kuɗi ya baka wannan sai ciro ban wani ya ce ko cikin ku fila ne ba mai wuce irin wannan abinda nake son nunawa shine irin kyauta ta sarakuna kyauta karamci ne alama ce ta imani mu riga kokarin yin ta kyautatawa duk abinda Allah ya baka ka taimaka wasu gurgurar abinda baka iya inda baka da hali kuma sai kai kaulin ma'ruf din alladina ya'kuluna riba wadanda suke cin riba kalmar ya'kuluna riba aka kira da al-aklu tare da cewa riba ana abu da yawa da ita ana yin tufafi da riba ana shan dukiyar riba, ana cin dukiyar riba, ana gina gida da riba, ana iya yin kamfani da riba, ana iya abun hawa da riba, amma sai aka ce alladina ya'kuluna riba ba a kira sauran ba. Me dalili? Saboda cin nan shi yake da aulawiya a duk abun da mutum zai yi da kuɗi. Mafi muhimmanci shine abun da ke shiga jikinsa. Yanzu duk kayan sawanka da kansu aka ce za a dinka maka kaya set 10 kullum, amma daga nan har Ramadan ya kare ba kai ba cin abinci sai ran sallah. Gayin zai yi? Ai ba zai yi ba. Za a baka mota lafiyayya da duk Najeriya ba irinta, amma ka kiyaye ba kai ba cin abinci sai bayan sallah. Ko bai ba za ka ci ba zai yi? Ba zai yi ba. Sai za a ce ya akuluna riba. Dan dukan nau'ukan yadda ake sarrafa dukiya babu wanda yake na dolan dole kaman ci. Kisa ta aka fara kira saboda shine priority and prioritization. Mafhum? Tayyib. Alladina ya'kuluna riba la yaqumuna ay la yaqumuna min quburihim. Ba sa tasowa daga kabarurukan su illa sai dai kama kamar yadda yaqumul ladhi yake tashiwa yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Misalin wanda shaydan ya shafe shi yake tashi, shaydan ya buge shi daga shafuwa na shaidan, yadda mai farfadiya yake ko wanda bugun aljini faru gare shi yake da biya, to haka maciya riba ke tasowa daga kabarinsu. Gobe kiyama haka suke tashi a kabarinsu. Shi yasa Allah ta'ala a ayoyi da yawa ya nuna mana kada mu ci riba, kuma ya nuna mana duk yadda dukiyar riba take ba ta da wani amfani. Aran makaɗan babu misali kafin mu ci.
وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.
جزاكم الله خيرا. وانا لي ذبت في سورة الروم آية 39 الله يتوى ما آتيتم من ربا دكا وانا أبندا كوكا باير نربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. Wai dan ya karu a dukiyar mutane a baka riba ko ku bayar ko ka karba, Allah yake ba zai karu ba. Amma wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah, in fa zakka kuka bayar kuna neman yardar Allah tabaraka wataala, to anan Allah zai ninninka muku, amma riba ba za ta karu ba. Ka iya kara wata aya?
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون.
Wannan cikin Ali Imran aya ta 130 Allah yace ya ayyuhal ladina amanu, ya ku masu imani, la ta'kulu riba, kada ku ci riba. Abu afan mudha'afa ita ce wanda take karuwa ninkin ba ninki ai ta karawa, ana kara 30% daga lokaci zuwa lokaci. Allah yace kada ku ci, ku zo masu takawa zuwa ga Allah. Duk abun da biyayya zuwa ga Allah bai baka ba, sabon Allah ba zai baka ba. Ga hadisi riwaya na Muslim, hadisi na 1589 da manzon Allah tsira da abin tsabbata a gare shi, ya nuna mana hatsarin riba da ke cewa la'ana rasulullah akila riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi kala hum sawa'un. A riwayat Tirmidhi rahmatullahi alayhi annabi ya ce ya tsinewa mai cin riba da wanda yake ba da riba da mai rubuta riba da masu shaida akan riba su biyu duka annabi ya tsine musu. A wata riwaya la'anakumullah, Allah ne ya tsine musu. Duk abin da ya sa manzon Allah ya ce ya tsine wa ne duk tausayin sannan, ai akwai abin tausayi a ciki, akwai abin tausayi a ciki. Mafhum? Tayyib. Daka zalika saboda bi annahum su sun ce kalu suka ce innamal bai'u mithlu riba, ai da kasuwanci da riba duka abu ɗaya ne. Ba zamanin da aka yi face an samu wanda za su halattar da riba. Ribar da kake gano ce maka halal ce. Saboda me sun ce innamal bai'u mithlu riba, sai Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a, Allah ya halatta da kasuwanci wa harrama riba, ya haramtar da riba. Faman ja'ahu mau'izatun, dukkan wani wanda wa'azi yazo min rabbihi daga wurin mahaliccinsa, fantaha, sai ya nisanci riba, yace yanzu ya hakura da ita. Falahu ma salafa wa amruhu ila Allah, dukkan wani abun da ya riga ya samu a baya yanzu ya zama halal gare shi daga ran da ya tuba, al'amarinsa na ga Allah. Sheikh Muhammad bin Salim al-Taymiyyah ne yake cewa wannan aya isharar take ga cewa dukkan wani abin da ya zama na riba da baka san haramun ba ne, ran da ka san haram ne sai ka ja layi baka ƙara yi ba, to insha Allah ta'ala Allah ya yafe maka. Mafhum? Tayyib. Wa man ada, wanda ya koma kuma ya sake komawa ga riba, fa ulaika ashabun nar, wannan sune ma'abota wuta. Ni da ku Allah ya kare mu daga wuta. Kun fiha khalidun, za su dawwama a cikin wutan nan dindindin. Na'am.
Yamhaqu Allahu ar-riba wa yubi as-sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin afim.
Yamhaqu Allahu ar-riba, Allah yana gusar da riba. Wa yubi as-sadaqat, yana kuma ƙara sadakoki da kuke yi. Wallahu, Allah la yuhibbu, bai son kulla kaffarin, dukkan wani mai kafircewa kuma wanda yake asim, wanda yake mai zunubi. Kalmar yamhaqu shine al-izala, Allah yana gusarwa na mai riba, ita dukiyar riba Allah yana gusar da ita. Kullu ma zada minar riba fa ila kulli, dukkan abin da ya karu na riba a inda kake ga dukiyar ta karu, amma a wurin Allah raguwa ta yi, don albarkar ta Allah zai cire. Sai mai riba ya zama yana da naira miliyan 5 saboda riba a ciki, wanda bai da riba 100,000 ya mallaka, sai 100,000 ta fi albarka fiye da miliyan 5. Saboda in mutum ya fahimci addini, a wurin Allah ba yawan abu aka damu da shi ba, albarkarsa ita albarkar ta fi yawan muhimmanci. Albarka ta yi mai ta fi yawan muhimmanci. In ka samu albarkan ko ba yawan to ba matsala, amma hatsarin shi ne ka damu da yawa ba ka damu da albarka ba. In ilimi ne, nemi mai albarka, karkaki Allah ya baka mai yawa, amma albarkar ya fi muhimmanci a kan yawa. In dukiya ne, ka nemi mai albarka. In haihuwa ne, ka nemi mai albarka. Duk abin da za ka nema mai albarka, har kwanakinka na duniya, roki Allah masu albarka. Idan aka samu yawan alheri da albarka, to ya fi kaɗan mai albarka. Mai yawa mai albarka ya fi kaɗan mai albarka, amma kaɗan mai albarka ya fi mai yawa mara albarka. Mafhum? Tayyib. Sannan wayur bis sadaqat, Allah yana ƙara, ay yazidu, Allah yana ƙara sadaqoki. Idan kana ba da sadaka, dukiya tana ƙaruwa, ninkin ba ninki ne. Zurubanka Allah yana kankare maka, kurakuranka Allah yana yafe maka. Wallahu, Allah la yuhibbu, bai son kulla kaffarin asim, dukkan wani mai kafircewa wanda yake mai zunubi. Ni da ku Allah ya kare mu daga kafircewa, Allah ya kare mu daga zunubai, Allah ta'ala ya ba mu halal, ya nisantar da mu daga haramun, Allah ta'ala ya kare mu daga riba, Allah ya kare al'umma daga riba, Allah ya kare al'umma daga riba. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المسلمين الموحدين المؤمنين. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله تعالى أعلم. Thank you.